A can baya akwai wasu yankunan Najeriya da suka yi kaurin suna akan ayyukan yan bindiga inda suka kafa sansanoni suna cin zarafin jama'a. Alal misali yankin gabacin Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya. Duk da yake har yanzu yan bindigar na ci gaba da tauka ta asar su a wasu daga cikin waɗannan yankunan. Haka ma suna faɗaɗa ayyukan nasu zuwa wasu sababbin wurare. Yankin Durbawa dake cikin ƙaramin hukumar mulkin Kwari wadda ke dab da shiga ƙwarai birnin Sokoto ya soma ɗaukar bakuncin yan fashin daji inda jama'ar garin suka soma kokawa.
Cikin satin gada an kawo hari ya kasu biyat. An kurbi sai na yan uwanmu jiya batun da nake da kai akwai ɗan uwana wanda an ka doka su biyat. Naka suna canga hannun baraki su biyat.
Wanga abubuwa da ka tahowa a kare shi tun bai wari ka ba don su suna nuhin sai sun kai Sokoto. Wanda abin da kawo kaura da kan ai ya kawo kusa da Sokoto nan mallama. Don Allah a taimaka mana.
Uban kasar yankin Ma'azu Yakubu Durbawa ya nuna damuwa akan in ba a yi saurin kawo ɗaukin magance matsalar ba. To fa ba a san adadin illolin da za ta iya haifarwa ba.
Yanzu wani tsawai da ake ce Mutsariki sun kama shanayensu sama da 1,000 banda tumakai da awakai. Sun shiga wani ƙauye na ƙaurare su ma a nan garin sun kwashi dabbobi da tumakinsu da awakinsu da dama. Abinda muke so ga gwamnati mu samu ƙarin jami'an tsaro. Muna da outpost nan garin amma ba mu rasa ɗan sanda 3 kawai. Kuma ɗan sanda daga 3 ba Durba kawai yake covering ba, akwai district na tsaki.
Yankin Garaushi da ke ƙaramar hukumar mulkin Wamako a cikin garin Sokoto shi ma na fuskantar hare-haren ta'addanci inda yan bindiga ke shawagi suna halbe-halbe suna shiga gida-gida suna addabar jama'a. Muhammad Kabir na ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki bakuncin barayin kwanan nan.
Ƙarye ina yi zarabi sai na ji ana jan gambuna don ina da gambu na kwano haka get na kwano sai sun ka haska hitila. Ina dibawa ƙasa inda gambu ya buɗe sai ni ga bindigogi za su kai bindiga bet sai ni koma da gudu. Ina nan sai na ji shigo cikin ɗaki ke tashi sai ta tashi sun ka ce ina mijinki ta ce wallahi ita ma bata gane shi ba. Sai sun ka ce to ina nika ajiye kuɗi ta ce wallahi ba mu da kuɗi. Sun ka ce ƙarya ta kai sun ka sa bindiga sun ka bugi kanta.
Sau da yawa dai jami'an tsaro ke cewa suna kan ƙoƙarinsu na magance matsalolin da samar da tsaron rayukan jama'a amma kuma matsalolin na ci gaba da wanzuwa. Abin da masharhanta kamar Farfesa Bello Dodon Bada ke cewa da ana samun haɗin kan mahukunta wajen tunkarar matsalar rashin tsaro tamkar yadda ake samun haɗin kan su a fagen siyasa da watakila zuwa yanzu matsalar ta zamo tarihi.
Ayin ka lura suna haɗa kai wajen siyasa don ka ji lokacin da gwamnan Kaduna Kahudin cewa su 19 sun yarda da su kori shugaban jam'iyyarsu. Kuma kana ga ainihin take shugaban ƙasa da yake wannan ya shafi duniya su ya shawa. Nan take kirefe ya mutu ya ce ahir amma irin wannan a ce ma wani gwamna ya hito ya ce mu gwamnonin da mun kai samu matsalar tsaro mun yi taro mun yi matsaya kuma in Allah ya so jama'a za su gani sannan su ce malamai su yi musu addu'a sarakuna a yi addu'a talaka su yi addu'a da yan Allah so abin ya yi sauki.
Duk kokarin da ni da mijin ta bakin yan sanda abin ya ci tura. Yan Najeriya dai na cike da fatar ganin lokacin da za a samu fita daga waɗannan musibbu ko da talaka zai samu sauƙin rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.